أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Yau muna 18 ga wata na Ramadan, hijira shekara ta 1446. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai, da fassara Qur'ani daidai, da aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu dare da rana. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yasiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da aminanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan hanya da take madaidaiciya, ya dauki rayuwarmu yana mai yadda da mu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa da suka dame mu a ƙasar mu Najeriya, Allah ya magance mana. Kuncin rayuwa da ake ciki na babu, Allah ta'ala ya buɗa wa kowa daga cikin falalarsa. Wuraren da ake fama da matsala ta tsaro, muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya. Waɗanda suke tada hankali daga cikin bandit da kidnappers da terrorists, Allah ta'ala ya shirye su, ya taba zuciyarsu, ya saka imani. Idan ba za su shiri ba, Allah ya sa dukkan bala'in da suka ɗebo ya ƙare a kansu. Allah ta'ala ya amintar da mu, koda ku ba sa so ba sa bukata. Muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan wanda ya nufe mu da alheri, Allah ya haɗa shi da alherin duniya da lahira. Dukkan wanda ya nufe mu da sharri, Allah ta'ala ya shirye shi. Idan ba zai shiri ba, Allah ta'ala ya mai da sharrinsa ya ƙare a kansa. Muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wuni mai albarka, Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu. Dukkan ibadu da muke yi, Allah ta'ala ya amsa su. Kariya da muke nema, Allah ta'ala ya kare mu. Abinda muke so, Allah ya bamu. Abinda muke gudu, Allah ya bamu ikon nisantarsa. A duniya, a lahira, Allah shi ta'ala ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Na san akwai tambayoyi ko? Bismillah. To, alayyi halin zan fara da bayani akan rasuwa ta ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci da muka rasa. Shine fadilatu Sheikh Al-Hafiz Al-Muhaddith Hijazi bin Muhammad bin Yusuf bin Sharif Al-Huwaini Al-Misri, wanda aka fi sani da Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini. muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. Dan adam ne daidansa Allah ya karba, wurare da ya kuskure a matsayinsa na dan adam, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe masa. Jiya bayan mun tashi a karatu, muna tashi nake samun labarin rasuwarsa a ƙasar Qatar inda yake zaune, kaman wata 11 da ya wuce watan Shawwal lafiya ina tare da shi a ƙasa din. Yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi da ake ji da su a duniya gaba daya, waɗanda suka yi aiki wajen ta haƙiƙi na hadisai, matuƙa daga cikin sun ba da juhudi, wanda irin manya-manyan malaman hadisi na wannan zamani irin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, shi Albani na asali babban, yayi yabo a kansa a cikin sahiha da wurare kuma da dama mabambanta, irin su Sheikh Shu'aibu Arnaud, su Sheikh Abdulkadir Arnaud, duka da suka rayu da shi sun yi yabo a kansa a ƙasar Misra. Baya da su wasa jiya, manyan malamai da dama sun yi tafaɗan alkhairansa, irin su Sheikh Mustafa Al-Adwi, su Sheikh Wahid Abdulsalam Bali, su Sheikh Muhammad Hassan, su Sheikh Muhammad Hussein Yaqub da makamantansu. Sheikh Muhammad Hassan iya ma muhadara jiya a Qatar, aka ba shi labari a tsakiyar muhadarin ya yanke fashe da kuka. Sheikh Abu Ishaq Al-Kuwaini ne ga waɗanda suka zauna da shi suka dade, yana da baiwa da yawa da Allah ta'ala ya masa a rayuwa. Daga cikin baiwarsa shi ne Allah ta'ala masa baiwa da haddan Qur'ani, ba kuma haddan Qur'ani ba, Allah masa baiwa da iya karanta Qur'ani. Idan yana yin karatun Siddiq Manshawi, kai ka dauka kasai daga kunna, duka yan ƙasa ɗaya ne kuma sautinsu iri ɗaya ne. Ba tsammani nake cewa kwaikwayo yake yi ba, amma sautinsu yadda ka san kawai mutum ɗaya ne yake karatun. So yana da tilawa da Qur'ani, kuma ya yi hidima a ɓangaren hadisi da yawa. Littattafan da ya rubuta, idan za a tara adadin volumes ɗin, sun fi guda 100. Waɗanda ya rubuta daga cikin muhimman takardunsa, waɗanda ya ba wa Qur'ani kariya ta ɓangaren aiki a kan hadisai, akwai kamar Tasliyatul Kabir, fi takhrij ahadith tafsir al-Qur'an al-Karim, littafi dai mai muhimmanci ta inda ya bi takaddun tafsiri, musamman irin na Ibn Kathir da makamantansu, ya duba irin Isra'iliyyar da ake kawowa da basu inganta ba, ana fassara Qur'ani da su da wasu hadisai da ifai yayi ta hakikin su. Yana daga cikin abin da ake yaba shi da shi shine cewa jabulus sabr, wato shi dutsen hakuri ne. A wannan zamani yana da wahala kaga mutumin da ya shiga jarrabawa ɗaya bayan ɗaya marasa daɗi, ya yi haƙuri akan jarrabawa irinsa, ba zai taɓa maka complain ba. Waɗanda suka zauna da shi suka ce bai taɓa complain, duk jarrabawa da ya shiga sai dai ya ce alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin. Amma ka ji wai ya buɗe baki yana cewa ko rayuwa ta yi kunci ko ba lafiya, ya samu jarrabawa da yawa a cikin fabulinsa, ya samu jarrabawa da yawa a mutuncinsa, ya samu jarrabawa da yawa a wurin wulatul am, ya samu jarrabawa da yawa a rayuwarsa, ya samu jarrabawa da yawa a lafiyarsa. In fact ya dade yana fama da ciwon kansa, hatta kafarsa ɗaya an yanke tuntunin, amma wannan bai hana shi yin hidima na addini ba. Ran da na rabu da shi na ƙarshe a cikin Doha, likita ya hana shi fita masallaci saboda ba lafiya, ana masa wani treatment. Aka ce akwai keken da yake ciki, wani irin kamar machine yake ciki, wannan machine ɗin ba a so ya sauka a kai, don haka ya rika sallah a gida. Wallahi mutumin nan san da ya tsara da machine ɗin nasa da komai, ake ɗauko shi a mota a kinkimo, a kawo shi ha cikin masallaci ya yi sallan jami tukunna, a ɗauki machine ɗin a saka a mota a maida shi gida, saboda bai buƙatan ya zauna a gida ya yi sallah. Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah, ran da ya fara ganin sa ya ziyarce shi a Jordan tun yana raye, ya ce ni ban taɓa ganin mutumin da ya kawo min ziyara na ji farin ciki a raina irin ziyarar da shi ya kawo mini ba. Jiya hatta Jami'atul Azhar, wacce take jami'a ta farko ko ta biyu a tarihin duniya, suna cikin na farko-farko da suka fara yin ta'aziyya bisa ga rasuwar wannan bawan Allah, haka kuma ta'aziyya irin ta shi Mufti Diyarin Misriya Sheikhul Azhar da makamantansu, wannan yake bayyana irin hidima da al'umma. Kuma waɗanda suka rayu da shi irin su Sheikh Mustafa Al-Adwi sun yi ta magana a kai cewa ba su san shi da wani abu in ba alheri ba, ba mu taɓa saninsa da wani abu a rayuwar duniya ba in dai ba aikin alheri ba. Kullum rayuwarsa ta ƙare ne a kan yi wa al'umma da yi wa addini hidima. Daga cikin abin da zai burge ɗalibin hadisi wurin ta hakikinsa shine bai da gaggawa wajen ta hakikin hadisi. yana jin hadisai a hankali a hankali ne. Abinda wani mai shi hakiki ne a shekara ɗaya, shi sai shekara goma bai kammala ba, saboda mai yana jin abu a cikin nutsuwa, yana muraji'a yana muraji'a yana yi. Na daga cikin kalamansa na karshe gabanin rasuwarsa ya ce, wallahi Allah ya jarrabe shi da cewa duniyan nan baya sha'awanta kwata-kwata. Wannan duniya ta fita a raina ba na sha'awanta kwata-kwata. Ya ce, ni dai na san ba ni da wasu ayyuka na ƙwarai da zan tunkari Allah da shi, sai dai kawai na san ina son Allah kuma ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalilin wannan son Allah da son annabinsa da nake yi, ina roƙon Allah ta'ala ya min rahama. Ya ce, iya da yaƙinin idan a yau zai ga fiyayyen halitta ya kalli fuskarsa sau ɗaya, ya ce, wallahi alladhi la ilaha illa huwa, zan ba da iyalaina da dukiyata duka don Allah ya min baiwa da kallon fuskarsa kadai. To waɗannan su ne irin ɗabi'u nasu, sun yi al'umma hidima, sun yi wa addini hidima, sun yi haƙuri a kan rayuwa, haƙuri wanda yake kala-kala, wanda haƙurin nan ba zai girgu ba matuƙa da gaske. Sun rubuta takardu da dama, sun karantar da almajirai da dama, almajiransu ma yanzu manya-manyan malaman hadisi ne a duniya. Wanda asali karatun Qur'ani yake, kawai yace yana bin darussan Sheikh Abdul Hamid Kishki, Allah ya ji kansa. Yace amma kawai sai ya samu, yace abinda Kishki ya samu shine ba ilimi ba, ya samu son addini. Dan a wancan lokacin a kasar ba a son addini. To mu bai karantar da mu ba, amma ya fargar da mu, ya sa mu so addini, mu je mu koyi karatun addini. Yace, to na fara samun littafin hadisi, na fara ni akwai ashe hadisi bai inganta da bai inganta ba. Yace anan sai na gane wasu wanda yake karanta mana ashe ba su inganta ba. Har in zo in tunkare shi, nace ga wasu hadisai ba su inganta ba. Yace daga nan sai na ina da sha'awa da shiga cikin karatun hadisi. Kawai sai durguya cikin ilimin hadisi, al-jarh wa ta'dil, abin da ya shafi asma'ur rijal, aje ayi ta bin tarihin su, abu ayi ta hakiki na hadisi. Wannan bawan Allah yana da alkhairai da dama. A yau 18 ga watan Ramadan aka masa sallah a babban masallaci na kasar Qatar. A cikin sallar ana sallah bai wuce awa ɗaya da ta wuce ba, a cikin sahun sallar ma ɗalibansa kawai kuka suke yi. Kana ji ana sallar wani lokaci ba ka iya jin me ake yi, kawai kukansu kake riska, wanda yake bayyana tasirin tuwansu da shi. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ta'ala ya ji kansa, Allah ta'ala ya yafe masa. Rasa malamai a cikin al'umma, ko a ƙauyukanmu ne, ko a ƙananan hukumominmu ne, ko a jihohinmu ne, ko a ƙasashenmu ne, ko a duniya ne, babbar asara ce. Rasa malamai na cikin mafi girman asarar da al'umma ke yi. Shi yasa fiyayyen halitta As-Sadiq al-Masduq yake cewa, inna Allah la yaqdiru al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqdiru al-ilma biqadri al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighayri ilmin fadallu wa adallu. Wannan hadisi iya Bukhari, hadisi ne na dari, cewa Allah bai kwace ilimi a hannun mutane ta hanyar a miƙa hannu a karba, sai dai Allah yana kwace ilimi ta bangaren daukar rayukan malamai. A hadisai da dama, ko kuma in ce asar da dama, sun tabbatar da cewa idan malami ɗaya ya rasu, sama da ƙasa suna kuka na tsawon kwana 40. Bakat alayhi sama'u wal ardu 40 sabaha, kwana 40 suke yi. Kuma a ɗaukar rayukan malamai shine Allah yake garce ƙasa, gabce ta. So ɗaukar ran malami ɗaya kwace ilimi ne. Wannan yasa Sa'id ibn Musayyib alayhi rahmatullah yace, ranar da Zaid ibn Thabit ya rasu, ai mun san Zaid ibn Thabit shine sakakaren jam'ul Qur'an, kuma iya cikin manya-manyan sahabbai da suka san Qur'ani, bayan Qur'ani Allah ya musu baiwa da ilimin rabon gado. Sa'id ibn Musayyib ya cikin sayyidu tabi'in yace, shakittu janazata Zaid ibn Thabit, na je ni sallar gawa na Zaid ibn Thabit ranar da ya rasu. Wannan magana na cikin Majmu'uz Zawaid a mujalladi na farko, shafi na 202. Yace, mun je sallarsa na Zaid ibn Thabit, aka bar sallah. Yace, falamma dufina fi qabrihi, lokacin da aka binne shi a cikin kabarinsa, sai Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu, wanda shi ma cikin manya-manyan gwadayen Qur'ani a zamanin sahabbai, waɗannan su ne gangaren na zamanin sahabbai radiyallahu anhu, sai ya juyo sai ya kalli sahabbai bayan an bunna Zaid ibn Thabit, sai ya kalli sahabbai da tabi'a da suka sawar saura, sai ya ce man sarrahu ay yanzura ila zihabil ilm fa hakaza fa hadha huwa zihabul ilm. Yace duk wanda yake so ya gane cewa Allah yana kwace ilimi ko ilimi yana tafiya a bayan kasa, to wannan abin da muka yi anan muka dauko Zaid ibn Thabit muka binne, to shine ba tafiyar ilimi a duniya. Wannan bunne shine ilimi ya tafi. Dukkan wani babban malami ɗaya da yare su a kauye ne ko a gari ko a kasa, wallahi alazim har abada aka yi wasa gurbin sa ba za a mbe shi ba. Allah yana iya jaddada mutane na kwarai bayan shekara 100, amma sa'ad jiddan wasu waɗanda suke da baiwa ta musamman su bar duniya, kuma kaga nan kusa Allah ya cike gurbin su. Malamai da dama sun rasu a Najeriya da dama, tun ma akwai karancin malaman, har a yau wani in wani abu ya faru sai kaga wani gurbi da wani ya bari. To waɗanda suke rayar haka ne, duk wanda ya rasu sai ya bar wani gurbi, kuma da kake gani har a yanzu gurbin yana nan. Mai iya yiwa waɗanda suke bayan ma su fi wasu wanda suka wuce, amma sunna ce ta Allah wannan gurbin sai ya jarabe ku kuna ganin ta gata nan. Kuma haka ne zai ta faruwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya. Duba irin manyan malaman da muka rasa a duniya su Sheikh Abdul Aziz bin Abdullahi bin Abdulrahman bin Baz, ana bar kirari Imamul Muttaqin, hadha huwa ma nahsibuhu wallahu hasibuhu wa la nuzakki ala Allahi ahada, Sheikh Muhammad Nasir Muhaddithul Umma, hadha huwa ma nahsibuhu wallahu hasibuhu wa la nuzakki ala Allahi ahada, ga irin Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymin Al Muhaymi Al Tamimi rahmatullahi alayhi, faqihul umma, hadha huwa ma nahsibuhu wallahu hasibuhu wa la nuzakki ala Allahi ahada. Bayan nan akwai da dama da suka rike, wasu ba su kai su daraja ba, wasu sun kai su, akwai su da dama irin su Sheikh Abdullahi Abdurrahman Jibril, duka manyan malamai ne, manya manyan malamai su Sheikh Abdurrazzaq Afifi, duka manyan malamai ne, su Sheikh Atiyya ibn Salih, manya manyan malamai ne na duniya. Duba irin su Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shankibi mai Abwaabul Bayan fi Idaqil Qur'ani bil Qur'an, manya manyan malamai ne na Qur'ani, su Sheikh Sayyid Tsantsawi, Sheikh Al-Azhar, dukkanin su in ka duba ko da akwai sakanin fahimta da kake da shi da wani a cikin su, zaka tabbatar ilimin nan Allah ta'ala ya ba su. Sheikh Sayyid Tsantsawi yana cikin wanda suka fara buɗe kulliyatul Qur'an a Jami'atul Islamiyya gabaki ɗayanta. Akwai lokacin da hadarasi yake yi a Masjidil Haram, idan yana iya yin darasi yana iya ɗaukan aya guda ɗaya ya Ramadan gabaki ɗaya akan ta, bai ƙetare ta ba a tafsiri. Dukkanin Ramadan akan ƙwaya ɗaya zai yi magana har a gama Ramadana. Na zauna gaba gare shi kamar shekara 19 gabanin rasuwarsa a Misira. Idan ka ga yadda yake abu da Qur'ani sai ka ɗauka kamar wani siddabaru ne ba da gaske ake yi ba, amma kuma karantawa aka yi aka fahimta. So waɗannan duka sun rasu, wasu wanda ba su kai su ba sun rasu, wataƙila ma wasu sun fi su, Allah bai ba su shahara irin wannan ba, duka sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa malamai asara ce mai girma a cikin al'umma. Malaman da suke raye, Allah ya kara wa ilimin su albarka, Allah ya kara wa rayuwarsu albarka, Allah ya kare su daga sharrin shaitan, Allah ta'ala ya dora su akan daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa almajirancin mu duka albarka, waɗanda suke mahaddata Qur'ani Allah ya kara wa haddan Qur'ani albarka, wanda suke karantar da mu hadisai Allah ya kara wa wannan ilimin albarka, masu karantar da mu fiqhu Allah ta'ala ya kara masa albarka, dukkan masu karantarwa a addini muna roƙon Allah ya kara wa rayuwarsu da iyalansu da iliminsu da lokacinsu albarka, kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon amfanuwa da irin ni'imomin da ya musu a cikin al'umma. Yawwa, Allah ya sa mu amfana. Duk wanda ya tafi sai kaga gurbi da ya bari, kuma ka kula da wannan ibara, duk inda wani malami ya rasu a cikin al'umma sai kaga wani abun da ya tafi ya bari da yana ciwa mutane tuwo a ƙwarya. Allah ta'ala shi samu wani lafiya. Ina da saboda lokaci da wannan duk ƙara maka mu shiga zuwa ga karatu din ko insha Allah. In ka gane ayar da za a tashi bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول بعد ما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
يستبشرون بنعمة من الله هكذا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين wannan aya tana da alaka da aya ta baya wanda Allah ta'ala ya bayyana mana falala na shahidai wanda suka yi shahada cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlihi sai kuma yace me wayastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alayhim wala hum yahzanun sai yace yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wanda Allah inna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin Allah ta'ala bai tauye ladan wadanda suke mu'minai wannan aya tana da alaka da ayoyi guda biyu na gaba gare ta in mun zo zamu kulla alaka tsakanin su insha Allah Allah ta'ala yace yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin su wadanda suka yi shahada jiya mun yi bayanin fadalar su cewa shahada ba tana takaituwa ne kawai akan wanda ya rasu a filin daga ba hatta idan mutum ya roki Allah Allah ya sa ya bar duniya yana matsayin shahidi fiyayyen halitta tsira da aminci su tabbata gare shi yace Allah ta'ala zai kai shi matsayin shahidi ko da akan shimfiɗin sa ya rasu man sa'ala Allah ash-shahadata bis-sidqi ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi dukkan wanda ya roki Allah shahada da gaskiya Allah zai kai shi matsayin shahidai ko da akan shimfiɗin sa ya rasu sai mutum ya kwanta akan gadera sai zama shahidi hadisin iya cikin sahihu muslim hadisi ne na 1909 mafhum sai da haka su wadannan shahidai bayan Allah ya bayyana mana matsayin su cewa su a duniya ne muke ganin su matattu amma a wurin Allah rayayyu ne wato duk wanda ya shahada a duniya ne kake gaggawar sa ya mutu amma a wurin Allah rayayye ne ai bi ma'ana abdanukum mayyita wa arwahukum hayya wato jukkunan su sun mutu amma rayukan su basu mutu ba dan tun a yanzu shahidi a barzakhu ma ransa na cikin aljanna Allah yana sawa da tsuntsaye suna a sharuwar tsuntsaye da ransa a gidan aljanna kuma saboda ni'ima ta musulunci akwai jama'ar da suke kwance ko wata jarraba Allah zai dora musu sun shiga cikin husnul khatima kamar yadda suka tabbata a hadisai ingantattu da yawa wanda mutum zai rasu ta hanyar amma Allah na iya kai shi matsayin shahidi wanda ya rasu da ciwon ciki yana iya samun wannan daraja da wanda ya rasu a ruwa yana iya samun wannan daraja da wanda ya rasu dalilin gobara ta wuta iya iya samun wannan daraja da wanda ya rasu dalilin ciwon ciki na iya samun wannan daraja wanda tuberculosis ko sadadin sa na iya samun wannan daraja mace ta rasu wajen nakuda tana samun wannan daraja a wurin Allah subhanahu wataala wanda ya rasu dan kare rayuwar sa iya samun wannan daraja wanda ya rasu dan kare dukiyar sa iya samun wannan daraja da izinin Allah wanda ya rasu dan kare iyalansa yana iya samun wannan daraja wanda ya rasu a wurin juma'a yana iya samun wannan daraja wanda ya rasu a yayin daren juma'a yana iya samun wannan daraja wanda ya zama kalmarsa ta karshe a duniya shine ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yana iya samun matsayin wannan shahidi din dukkan husnul khatima na iya ba mutum sadadin insha Allah ta'ala falala da Allah yake ba wa shahidi a lahira da samu daga cikin falalar su a filin kiyama ba a musu hisabi in suka zo filin kiyama kawai sai a kai yan aljanna a kai yan wuta su ce ya rabbana qad hasabtana wa taraktana bi ghairi hisabin kamar yadda muka yi dogon bayani jiya sai Allah ya ce qad hasabtukum fi dunya bi izzati wa jalalati la ajma'u alaykum musibatain udkhulu aljanna Allah ya ce ina rantsuwa da izzata da buwayata ba zan hada muku jarrabawa biyu ba a duniya na jarrabe ku a nan lahira ku wuce ku je aljanna ko a duniya ka rubuta jaraba aka ce ba za a yi makin ba ka rike takardar ka tabi an baka e ai rufin asiri ya kai rufin asiri gata ta kai gata amma a duniya tun daga shekara 15 ana ta rubuta duk minti dai abin da kai mai kyau da mai muni ka cika littafi war kila wani yanzu littafin sa na lahira ya cika ya kai bolum 100 saboda kullun cikin magana yake kullun cikin fada ne kullun cikin kulla yake mitin dai sai ka zauna gabanin ka tashi malaiku sun maka bolin uku duk abin da muke ana rubuta shi ko menene duk kalmar da ta fita a bakin ka ana rubuta ta sai ka je lahira sai a hada takardun ka gan su kamar bolin 100 a gefen ka ka iya dauka kamar trailer guda 100 suka kawo takardun duk naka ne sai ka zo a ce ba za a bude a maka jaraba ba a ce ka wuce da su ko ka shiga aljanna haba jama'a ai gata ta kai gata Allah ta'ala ka samu a ciki da iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu Allah ta'ala ka mana wannan gata shi yasa Allah yace yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadli suna kaman masu bushara suna masu farin ciki sannan suna yi wa ɗan bayan su bushara da me bi ni'matin minallahi da ni'ima daga wurin Allah kalmar bushara na daga cikin hanyoyin da Allah ta'ala yake communicating abu alheri ga bayinsa tun a duniya kamar yanzu a ru'ya as-saliha ka kwanta kai mafarki ga ka asirin lahira ka zo an ce kai kawai zaka wuce babu hisabi wannan menene bushara ne dan ya tabbata a sunna shi kansa mafarki wani bangaren annabta ne in ka raba annabta gida 46 mafarki ɗaya ne daga ciki ke sa da haka mafarki ga mutumin kirki yana daga cikin al'amura da ke Allah ta'ala yake kisar da wani abu gare shi amma idan ya zama mafarkin ya kama hankali idan yau ka kwanta ka tashi sai ka ce ka gani a mafarki cewa kai annabi ne zamu ce a'a shaydan ne ya zo maka a dare babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa muminai waɗanda suke bayin Allah da ƙwarai waliyai tun a duniya Allah ta'ala yana musu bushara a duniya ba sa baki cikin barin ka lahira ba sa tsoron zuwa gare ta dan me don suna samun bushara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala arama za ka ba mu wani misali a kai
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بآيات الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
wannan cikin surat yunus aya ta 62 da 63 da 64 Allah ta'ala yake ce mana ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun sai ce me walladina amanu wa kanu yattaquna muhallu shafi ce lahumul bushra fil hayatid dunya wato bushra din nan ru'ya as-saliha ya shiga ciki kana mumini ka rika mafarkin alheri wallahi bushara Allah yake maka sai Allah kira akwai alaman za ta yi kyau idan fa mutun ya kuskure ya kwanta kawai ya ga wai a cikin mafarki malaiku sun zo sun daura masa kebul lauta ana dukan sa da dorinar jahannama wallahi kana farka ka gyara alaƙar ka da Allah dan irin wannan kuma ya zama ka ce gaban in aka je aka ba ta da kyau shi yasa idan kai mummuna mafarki ba a so ka gaya wa kowa zai kai shiru bakinka alaiku ba a gaya wa kowa ka gyara alaƙarka da Allah na biyu idan ka yi mafarki a wani ɓangaren jikinka ne ka canja wani ɓangare ka kwanta na uku ka riƙa kwanciya da alwala ka daina kwanciya babu alwala na huɗu ka riƙa yin zikirori da suka tabbata a shari'a gabanin barci irin ƙulhuwa falon inasu da ake tofa a shafa a jiki da makamantansu kuma kar ka ba wa kowa labari amma mafarki na alheri ka ba wa waɗanda suke ƙaunarka don Allah labari iyalanka ne ƴaƴanka ni fa ga abin da na gani jiya a mafarki amma abin takaici yanzu da yake jama'a da yawa rayuwar ba lahira bane an fi karkata ga duniya mafiya yawa mafarkin ya koma na duniya ne wani ce ya mafarkin an bashi mota aya ya mafarkin an bashi mashin wani ya mafarkin wai ya fani a banki a Central Bank of Nigeria babu kowa a wurin wai yana cika buhu kuda ya cika buhu 33 da kudi yana cika da kudin shikenan sai a tashi ta shi kai sai ka jiya ce wai yana tsaki wai ya saka wai saurayi suka na 34 wai shi abin da yake nan haba jama'a
ana mafarki na shiga aljanna, mafarki kana dawa fi tare da siyayyen halitta, mafarkin ka gan shi, amma yau an koma mafarkin kaza, mafarkin kaza, wanda ma an yi raina maka sai maka message waya mafarkin ka ba shi kafin naira 100,000 ko yake ya mafarki to kaga ya zama roko yake da dabara. To wannan lahumul bushara fil hayatid dunya, maybe a kwanda ya mafarkin aran ma ba shi abin hawa go aran ma kenan, to in kai suka kai abar bayan garin ka ji ko aran ma. Don haka yastabshiruna bi ni'matin minallah, suna wannan farin ciki da bushara da ni'ima daga wurin Allah, wa fadlin da falala, wa anna Allah lalle Allah la yudhi'u baya tawhimi ajra almu'minina, la dan mu'minai, wa inna Allah la yudhi'u ajra almu'minina, akwai qira'ar wa inna Allah la yudhi'u ajra almu'minina ko wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minina, Allah baya tauye ladan mu'minai. A duniya ne ake iya cutar da kai, malami ya baka jarabawa ka cike ya baka bi, ko ka ci bi ya baka ci, ko ka samu ci ya baka ji, kai applying a sake remarking a ce ka ci jarabawa da grading da ya baka, ko wani ma ya baka kayi failing course dinsa a sake kuma a samu kace, duk a duniya yana faruwa, hakkin ka hana ka. Amma a wurin Allah ba a hana mutum hakkinsa, duk abin da muka yi za a bamu makin mu daidai wa daida, babu gangancin rigya kuma babu kuskure a wurin Allah. A duniya wani malamin ma kuskure yayi ba da gangan ya kada kai ba, amma a wurin Allah ana makin babu kuskure, shi yasa a ranar tabbas kowa yake samu. Allah ya bamu alkhairi. Na'am.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Allah ta'ala ya ce allazina tajabu, su ne waɗanda suka amsa lillahi aikin ƙadu, suka mika kai zuwa ga Allah, war rasuli da manzansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma asabahumul qar, bayan cutarwa ta same su da jarrabawa da ya faru ranar Uhud, lillazina ahsanu minhum, waɗanda suka yi ihsani a cikin su, wattaqaw, suka yi takawa, akwai me ajirun azimun, lada wanda yake mai girma shine aljanna, mu ma Allah ta'ala ya bamu aljanna. Allazina dinnan menene ka'idarsa a nahawu li irabinsa, ismul wusul ne, amma me yake nufi a nan? A nan mubtada ne, wasu malamai kuma suna sa shi a matsayin na'atu ne, ma yana iya ɗaukar na'at a nan, saboda mai yana siffata bayan nan ne, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-muhsin, to sune wanne? Allazina stajabu, tun gabaninsu da su a duniya, to sun amsa kiran Allah da manzonsa. Wannan ke bayyana cewa amsa kiran Allah da manzonsa, kai yanzu amsa kiran Allah shine duk abin da Allah ya ce a Qur'ani ayi, kai kokarin yin sa, duk abin da ya ce ka bari ka bari, duk abin da ya inganta a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ka aikata ka aikata, abin da ya ce ka yi mai ka bari ka bari, to shi ne allazina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. A yanzu a baya mu amsa kiran Allah da amsa kiran annabinsa shi ne bin umurnin Qur'ani da kuma bin umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A ayoyi da dama Allah yakan bamu misalai ko ya umurce mu da biyayya zuwa ga wannan, a ran ma ka bamu misali ko da kwaya ɗaya Qur'ani.
Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu baina al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun.
يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. في سوره الانفال ايه 24 الله تعالى يتي يا كو جماعه da kuka yi imani ku amsa kiran Allah da manzansa idan suka raye ku, zuwa ga abin da kuke rayuwa don shi. Don me muke rayuwa? Wallahi don addini muke rayuwa. Shi yasa Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Cikin Az-Zariyat aya ta 56 da 57 da 58. Hakikanin manufar mission din mu a nan duniya shine fa mu zo mu bauta wa Allah. Duk wani abin da kai a duniya koma bayan bautan Allah sunansa ribar kafa. Duk abin da muke inda ya fita a bauta to ribar kafa ne, amma primary mission din mu a nan duniya shine mu bauta wa Allah. Kuma definition din bauta fa yana da yalwa. Duk abin da kai in kai yadda Allah yake so sunansa ibada. Cin abinci in ka bi ka'idodin addini ibada ne, bacci in ka bi ka'idodin addini ibada ne, zuwa kasuwa in ka bi ka'idodin addini ibada ne, zuwa karatun addini ko karatun boko in ka bi ka'idodin addini ibada ne, aikin office in ka bi dokokin Allah ibada ne, kasuwanci in ka bi dokokin Allah ibada ne, siyasa idan ka bi dokokin Allah ibada ne, sarauta in ka bi dokokin Allah duka kana samun ladan ibada a cikin su. Don haka ma'anar ibada shine duk wani abin da zaka yi na addini ko na rayuwa ka kiyaye dokokin da Allah ya sa maka. In yace ayi ayi, in yace a bari a bari, wannan sai sa ka samu ladan ibada a cikin sa. Mafhum? Tayyib. Don haka Allah ta'ala yace mana me alladhina stajabu lillahi war rasul. Su sahabbai da suka ji uhudu akan su ake magana, waɗanda suka amsa kiran Allah da manzonsa, duk jarrabawan da suka shiga. Dalilin saukan wannan aya kamar yadda Imam Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirin Qur'an al-Karim, haka kuma Imam al-Bahawi ya kawo cikin Ma'alimut Tanzil, haka kuma Jamaluddin al-Qasimi rahmatullahi alayhi ma ya kawo a cikin tafsirinsa, haka Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayhi ya kawo cikin Al-Jami li-Ahkam al-Qur'an cewa ta sauka dalilin yakin Uhudu ne. Bayan an kammala Uhudu mun ga irin jarrabawa da sahabbai suka samu, irin Hamza bin Abdul Muttalib ya rasu asadullah wa asad rasulillah, Mus'ab bin Umair ya yi shahada, Abdullah bin Jubair ya yi shahada, manya-manyan sahabbai sun yi shahada, har irin su Anas bin Nadir, manya-manyan sahabbai sun yi shahada. Ana dawowa gida, wani ya da hannunsa ya karye, wani ya da an faka fiskar sa fiye ya halitta, har haƙorinsa an cire sallallahu alaihi wasallam. Suna dawowa su mushrikan da suka zo tsokada tunda har gida suka biyo sahabbai, za su koma su suka ce kai yanzu da mu koma Makka ai gara mu sake bin su, kawai mu karasa su. Sai suka juyo, suna juyowa kuma fiye Allah sai samu sabon wahayi cewa fa sun sake dawowa. Tun ba a huta ba a gida, wani yana shiga gida iyalansu ana murna ya dawo lafiya, ko sai aka ce an ce ku dawo za a koma, sun sake dawo. Ai sahabbai la ilaha illallah, waɗannan bayin Allah, Allah ya kare yarda da su, Allah ya kare yarda da su, Allah ka kare mu daga cin amanar sahabbai, Allah ka kare mu daga cin kafarsu. Wai a wannan zamani mutum ya zana wai ya ɗauka wai shi ibada ita ce zagin sahabi? A wannan zamani idan ka saban Allah, kunnen mu saban Allah yake ji, baki cikin saban Allah, ka shiga internet saban Allah, ka fito ka kalli billboard saban Allah, amma ka samu waɗanda suka yi sallah baya ga fiyayyen halitta, suka koyi Qur'ani a bakinsa ya koya musu tafsiri, suka zama alarammomi a gaba gare shi, idan ka aibata su ai shi kake aibatawa, saboda shi ne malamin da ya tarbiyyantar da su. Waɗanda suke gura gurbi tun bai bar duniya ba ya bayyana su, amma kai ka zo ka musu gabaki ɗaya, ka haɗe su ka musu cirikin goro, wai ka zaki sahabi? Wallahi a wannan hali fiyayyen Allah ya ce a ce su dawo. Waɗannan bayin Allah wani ya karye haka ya fito, wani hannunsa ne a ɗaure babu lafiya haka ya fito, wani an fasa kansa kawai sai ga sun dawo. Kawai suka ce to an kira mu za mu koma, kawai sai mutum ya sallama da iyali, kada shiga ba ka zauna ba, ana marhaban bika, kuma sai ka ce to an kira za mu juya koma. Shi ne alladhina stajabu lillahi war rasul, kawai suka amsa kiran Allah da manzonsa. Min ba'di ma asabakumul qarh, wa fi riwayatin min ba'di ma asabakumul qarh, wato qarhu shi ne jin ciwo, wato sun jiji ciwo, kuma ba kawai irin jin ciwo ne irin namu yanzu da za a kai ka asibiti a maka allurar dauke zafi ba, ko a maka allurar yin bacci tukunna a yi tripping ɗinka, a'a su haka ake tripping ɗinka idan ka abu na 100 bisa 100. haka za a zo ana treatin din duk ciwon da ke jikinka in doren kareya dai haka za a yi treatin babu wata magani da za a baka wai kai bacci ko ya rage zafi haka suka yi amma haka suka juya Allah ya ce su ne waɗanda suka amsa bayan ciwo da cutarwa sun same su lillazina ahsanu minhum waɗanda suka yi ihsani a cikin irin waɗannan bayan Allah wattaqau suka yi takawa menene ihsani ihsani ga jinan ko cikin 40 na hadisi ko hadisi na nawa hadisi na biyu na hudu na ibnu mas'ud ne ai inna ahadakum la yujma'u khalquhu wannan na biyu ne hadisin waye na hadisin waye Umar bin al-Khattab Allah ya muku albarka wanda ya bayyana maqamul islam da maqamul iman da maqamul ihsan hadisin asali yana na biyu 40 hadisi amma a muslim iya hadisi na nawa yana hadisi na 8 na faɗe shi ko a cikin muslim ko ban gaya muku ba to ba a kiyaye bane so wannan hadisi ya bayyana menene ihsani ihsani shine an ta'abbu lillahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan baka yin wannan kuma to ka rika bauta kana da yakinin Allah yana ganin ka shine duk abin da zaka yi in zaka iya bauta Allah kamar kana ganin sa shi yafi in ba zaka iya ba to kai bautan kana da yakinin ko ina ka shiga Allah yana ganin ka sallanka a cikin jama'a kanta dai da sallarka kai kai a cikin daki a duku kana sallah a dare wani yazo cikin jama'a zai yi ruku'u lafiyayye sujuda lafiyayya qira'a zai zauna duk ne da kasan wani limamin harami aka kawo amma ya shiga shi kadai yana sallan da ra'awun alikin yana da kana zalin amin an kana kasar nan sar da kaje Allahu akbar so wannan babu ihsani ibadar ka in kana da ihsani da a cikin jama'a da a boye haka take saboda ko ina kake Allah kake bauta kuma yana ganin ka sannan sadakar ka idan zaka bayar ana gani da aboye duka daya ce ba zaka ce ba a gani ba sai ka jefa wata dan naira 100 matacciya in ana gani sai ka dauko zabi sabin kudi sai ka jefa naira 100 ka ce wannan kada a arena mana a to wannan bai yi ba shi ma'anar ihsani ko me kake ba ka canjawa ana ganin ka ba a gani Allah kake bautawa akan addinin ka da yabo da zagi babu bambanci dan an yabe ka ba zai sa ka kara ba dan an zage ka ba zai sa ka daina ba duka iya cikin ihsani yana cikin ihsani in wani ya maka alheri to ka ninka alherin ka rika roƙon Allah ya baka daman da zaka saka masa duk wanda ya maka alheri ko na daukan ka aiki ko koya maka sana'a ko karantar da kai ko kuma mai gidanka ne a kasuwa ko wani abu ka rika fatan Allah kai ka matakin da zaka masa alherin da yafi wanda ya maka in ba haka ba Allah ya baka ikon kai wa zuriyarsa a bayan ka wannan duk yana cikin ihsani in mutum ya maka sallama ya ce assalamu alaikum kai ka masa wa alaikum assalamu wa rahmatullah la da ashirin ko assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh la da ne 30 in ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh kai ka kara masa da murmushi wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatuh wannan shi ma ihsani ne shi yasa Allah ta'ala yakan hada ihsani da takawa shi ihsani bauta wa Allah kaman kana ganin sa in baka ganin sa ka san iya ganin ka takawa kuma shine an ta'amal ta'atan la ala nurin min Allah tarju thawaban la wa an tatruk ma'siyatan la ala nurin min Allah takhafu ikaban la shi ihsani da takawa duka ayyukan zuciya ne idan suka shiga zuciyarka baka san yaushe gaban kake aiki da su din ba in babu su a zuciyar sai kake kwaikwayo to sai a gane da mun baka mallake su ba shi yasa ake gazawa wajen emotional intelligence in mutum ya zama fake ne ba original ba to cikin sauki sai ya fail shi yasa a kaida shine zuciyar ce ake so ta gyaru in ta gyaru dukkan gangan jiki yana iya gyaruwa Allah yakan bayyana mana takawa da ihsani a Qur'ani a wuri daya ara maza kai ba mu koda misali daya da ya ce
inna Allah ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum
wannan aya ta ƙarshe ce banda kuna a wata sura suratul nahl aya ta nawa ta ƙarshe ta nawa kenan a nahl ba ta kai 129 ba dan uwa in bauta kai to sai mun koma tsangaya a ran mu har ga Allah sai mun koma 128 kun yadda to kai sa'a Allah ya maka albarka dan gargata da hakalin aran mu a yanzu da wannan gemun nasu mun kace koma tsangaya ya kara aya da ya kada shi da aiki aya ta 129 a cikin lahali Allah ya ce inna Allah ma'a alladhina taqaw walladhina hum
Allah iya tare da masu takawa ko masu ihsani shine ka hada takawa da ihsani to ka zama dan gatan Allah duniya da lahira duk abin da zamu yi bautan Allah mu rika yi a bayyana da boye duka dai ne duk wanda ya mana alkhairi mu yi kokarin ninka masa da alkhairi kar kuma mu kuskura mai ihsani ba ba a masa alheri ya zaka da sharri iya cikin yadda zamani ya lalace yanzu wani aka masa alheri ma da sharri yake sakawa shi yasa Laraba ke cewa wai ittaka sharra man ahsanta ilai ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautatawa saboda mutane da yawa suka zama butulu a yanzu to kai kokari karka zama butulu duk wanda ya maka alheri karka ci amanar sa a rayuwa a kowane hali in dai mutun ya taimake ka ta kowace hanya to kar a same ka cikin cin amanar sa shi yasa idan muka duba wannan aya daga cikin manyan darussa da muke koya wanda kuma zai a very relevant a yanzu a fourth industrial revolution shine cewa a leadership loyalty is very important wato loyalty ai me yasa sahabbai suka amsa fiyayyen halitta alladhi nastajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqar saboda loyalty addini ya karantar da loyalty amma da bambanci tsakanin loyalty da tumatanci shi loyalty ga fiyayyen halitta wajibi ne bin umurninsa a yau ka zama loyal ga babanka loyal ga mai gidanka da ya koya maka sana'a loyal ga wanda ya koya maka addini ka nuna loyalty ga wanda yake shugabanka ya taimake ka duka a shari'a daidai ne amma yaya loyalty na addini yake loyalty na addini duk wanda ya taimake ka har abada karka ci amanar sa wanda ya taimake ka idan yana yin abin da kai ba ka yarda da shi ba to kuma ba za ka yaƙe shi ba sai ka janye jikinka ka zama neutral a ciki loyalty yana daga cikin ka'idar wanda ya taimake ka in yana daidai ka taimake shi akan daidai din 100% yayi nasara idan kuma kaga zai kuskure ba za ka koma gefe ka zage shi ko kai habaici ba sai ka zo gabansa ka gyara masa ba loyalty bane idan wanda ya taimake ka yayi barna ka sai barnar daidai ce a ba loyalty bane sai ka je kunnansa sai ka ce a ran ma a gyara kaza fa kaza din nan dan yi kuskure to wannan shine loyalty duk wanda ya taimake ka a rayuwa ko biyanka aka yi ka yake shi karka yarda shine loyalty idan ka wayi gari ya zama baka da loyalty ko a aikin gwamnati ne ko a almajiranci da malinta ne ko a kasuwanci ne ko a siyasa ne ko a karatun boko ne ko addini ne daga nan za a gane kai butulu ne idan yau kana da wani ya taimake ka sai ka bar shi dalilin me dalilin in dan kasuwa ne jari ya kare ko malaminka ne kana ga yanda ka yi sabon masallaci kai za ka fara zagin sa daga nesa to mutanen ku za su gane cewa to tun da ya ci amanar wani mu ma kar mu yarda da shi duk inda kai betrayin dai da ya taimake ka ranar da kake gaba da kake tsammanin ba abin da zai maka sai ka butulce to duk duniya ba mai kare yarda da kai daga ranar rekodin ka ya lalace ai ya ci amanar wani ba kai ma in kai da shi to zai ci amanar ka to shi yasa a ka'ida wanda ya taimake ka a rayuwa kar ka yake shi kana iya yin abin da yafi nasa kana iya ganin wani malamin da yafi malamin ka na da karatu ka koma wurinsa amma bai zama dalilin wanda ya koya maka dan baka zage shi ba in a harka ce kana yi wa a karatun boko wanda ya fara karantar da kai a primary ko ina ka je ka gara ka ce Allah shiga farta malam sunansa malam shi ya koya maka ABCD kada ka ce yanzu ka yi PhD shi ba malami ba ne a aikin gwamnati haka ne kana yanzu ka zama director akwai wanda tun a ainihin entry level shi ne oganka kar ka manta da shi wanda ya sama maka aiki har abada kar ka ci amanarsa wanda ya koya maka sana'ar hannu tela ne ko kafinta shi ne ko menene har abada kar ka ci amanarsa mafhum tayyib a rayuwa kana iya ga abin da yafi abin da ya maka amma wannan dan karabu da shi is not a reason kuma kai ka ci amana ba a nasara sai da loyalty in ka duba manyan kamfanoni a duniya yau daga cikin abin da suke basa wasa a duniya shine loyalty kamar Microsoft irin Apple irin Tesla idan ka kuskura ka ci amana su daya daga ranar ka bar aiki da su in kaga sun yi email wa ma'aikata da kalmomi mai tsanani to shine akan ba sa yarda da betrayal saboda a ka'idar su akwai kan banda in kai aiki da shi ko ka bar aikin akwai sirrin su suka baka har amana ba abada ba a bukatar kai disclosing a wani wuri so duk wanda sai ka koya kai wa wani SA kai chief of staff wa wani wani ya baka matsayin ka zaka akwai amanar sa da ka koya ko kai aiki da shi ko malamin ka a majalisi kai ne sakatare akwai amanar sirri da ya baka a masallacin ku so duk inda ka je ka kiyaye amanar da ya baka mafhum tayyib idan mutum iya da loyalty bai da cin amana to zai ci gaba a rayuwa
in aka ce sai ka butulce wanda da ya taimake ka tukunna a taimake ka sai na hakura Allah ne mai yi karkace amana wanda ya taimake ka ko yayi aka yi karkace amanar sa mai iya yiwa ba ku tare mai iya yiwa kana wata harkar da ta fi kasa saboda ta fi wannan daraja ko ilimi ko matsayi ko cancanta amma karkace amana wanda ya taimake ka a baya in ka ci amana wannan amanar za ta biyo ka za ta ci ka kuma za ta taba iyalanka mafhum fayyib in kana da lawanci ko hari aka kawo mai gidanka ina yake ba za ka ce ga inda yake dan arabu da kai ba za ka iya hakura kai ka rasa rayuwarka akan kare mai gidanka saboda mai kana jami'in tsaro duk wannan loyalty ne Allah ta'ala shi samu wani lafiya na'am wattaqo tuqay taqwa ajrun azim akwai lada mai girma lada mai girma ibnu abbas Allah ya kara maka da yace tace aljanna arama akwai ayar aljanna da zaka ba mu na ce masu taqwa za su je aljanna
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ولا سورة ولا سورة مريم بندق نور آية نوى آية تصدق تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الله يسي وتر الجنة muna gadar da ita ne ga bayinmu masu takawa wannan aljanna ita ce ajrun azim kuma ga wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi lil muttaqin sayati alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibin al ghayza wal afin anil nas wallahu yuhibbul muhsinin kaga san ya ce muttaqina ali imran 133 sai ce shi kuma muhsinin da haka al muttaquna humul muhsinuna wal muhsinuna humul muttaquna da takawa da ihsani a hada suke kawai akan takawa ihsani karin wata daraja ce abinda Bahaushe ke cewa wai in kana da kyau ka dada da wanka idan kai wankan ma ka fesa turare ko na'am alladhina qala lahumun nas
alladhina qala lahumun nas innan الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
الذين سوره وتند قال لهم الناس متاني سكتي مسو إن الناس للي متاني قد جمعوا لكم حقيقة سنتارو دلغاس ككشيفو فاخشوهم كجتو رنسو Allah ya ce fazadahum imanan sai wannan ya kara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya wadatar mana kuma mun amince mun yadda da kariya ta Allah alladhina sune wadanda me kaida wannan annahu shi ma na'at ne yana tifata bayan ne kana lahumun nasu mutane suka ce su ne munafukan da suke sawa kar a yi wa fiyayyen halitta biyayya ƙarƙashin jagorancin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul su suke cewa to yanzu ɗan kaɗan ɗinsu ma sun zo ga wahalar da suka ba ku a hudu kuma yanzu kun dawo gida ba ku ba huta ba ce za a koma innan nasu kad jama'u lakum su fa mutanen nan ba mushrikan Makka sun taru bazan su ga bayan ku kar fa ku yadda ku koma kai ga suka kare ma kana da uzuri ko a wurin Allah wani ga shi dan an fasa fiska sai yana da uzuri sai suna musu campaign din shaydan na kada su kuskura su koma shine innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum kuji tsoransu kuma asalin alkhashiya ba a tsoron mutun da khashiya sai dai tsoron Allah haramma kana da misali
wa minan nasi wadawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik innama yakhsha Allaha min ibadihi al'ulama inna Allaha 'azizun ghafur
muhallu shahid innama yakhsha Allaha min ibadihi al'ulama Allah ya nuna khashiya Allah ake yi wa kuma malamai ke yi zuwa gare shi wannan suratu fatir aya ta nawa Allah ya maka albarka aya ta 28 ne a cikin fatir kaga anan sai ya ce fakhshawhum ku ji tsoron su tunda yanzu kuna da experience cutar wanda suka muku a Uhud to yanzu ai kuna da ilimin za su iya muku illa nan gaba to sai suka ce fakhshawhum Allah ya ce fazadakum imanan wannan sai kara wa sahabban wani ya zo hannunsa a kariye kafa a kariye wani an fasa kansa da aka ce sun fataru sun zo da makamai sun zo da yawa fiye da na uhudu yanzu suka dawo sun karo yawan jama'a maimakon a kare Allah ya ce sai imaninsu ya karu sahabbai imaninsu sai ya karu wannan yake bayyana mana akwai fa'ida ilmiya duk mai cikakken imani jarrabawa tana karuwa imaninsa da Allah karuwa yake in dai jaraba tana karuwa maka imaninka da Allah karuwa ya dace bai dace ya rabu ba kuma akwai misalai da dama a Qur'ani na inda Allah ya bayyana banda wannan na sahabbai imanin su na karuwa da jaraba arama ba mu koda misalin kwaya dai saboda lokaci
walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا
جزاكم الله خيرا وَنَّا في سورة الأحزاب آيات 22 و23 وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَزَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَنَّا بِقَالَ مُسُكُّ مَيْبَا سَيْإِيمَانِي دَمِيكَ وَيَأَوْرَ الله kuma yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayh faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila imanin su babu tuwatuwa a cikin ahzab aya ta 23 wannan yake bayyana mana da sahabbai suka ga ahzab sune group group na ana hada karfe na makiya ana hada karfi da karfe da suka ga wannan group din me suka yi قالوا suka ce wannan shine ma wa'adana Allah wa rasuluhu kuma suka ce wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzo sun yi gaskiya wannan bai kara musu komai ba sai imani Allah kuma yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila ai magana sai qur'ani kuma Allah ne akan Mus'ab bin Umar fa yayi halta ya karanta wannan aya ta Azab ta 23 cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alayhi don haka wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakeel yan uwa har ga Allah ni ga naune ba jiyau ba ina da ilimi na haqqul yaqeen na duk wanda ya shiga jarrabawa ya fade ta da bakin sa yabi ma'anarta kuma ya imani da Allah Allah bai cire shi a wannan jarrabawa din annabi Ibrahim alayhi salam da aka jefa shi a cikin wuta wannan kalmomi din ya fada ana jefa shi a wuta me suka ce ba muku aya biyu
qalu hadhiquhu wa ansuruhu alihatakum in kuntum fa'ilin قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأرسلين
شكل سورة الأنبياء كانوا في آية 68 69 71 ليا كجدرس النبي إبراهيم ألوك تنسى ɗaukan sa aka yi a cikin wutar da ba a zuwa kusa da ita sai da majajjawa aka jefa shi a wuta yana fada yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah yace kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim kuni wuta kasance ita ma baiwar Allah ne ki zama sanyi amma ba irin sanyin fridge mai cutarwa ba sanyi lafiyayye kuma da aminci ga ibrahim kawai sai igiyarta da aka daure shi ta kone sai gashi akan wuta yana tafiya ita ce kalmar da qalaha ibrahim kamar yadda hadisin ibnu abbas ya fada a cikin bukhari hadisi na 4564 ana jefa shi a wuta yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel shikenan wutar shikenan sai ta igiyar ta kone wutar ba ta kona shi ba ga kissar abu muslimin al-qawlani abdullahi ibn sawl iya cikin waɗanda suka rayu da fiyayyen halitta amma bai taɓa ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya zama yana cikin al-muqdirmun ake kiran su a wurin malaman hadisi lokacin aka yi wani sarki a Yaman az-zalimi mai cutar da mutane yana da awar shi annabi ne da wuta yake kona mutane wuta yayi cewa an ka masa tawaye shi ba annabi bane sai a jefa ka a cikin wutan gaba daya yasa aka kama Abu Muslim al-Qawlani aka jefa shi a wuta ana jefa shi yana addu'a ya man la yukhzamu junduhu wa la yughlabu awliya'u anta hasbi wa man kunta hasbahu faqad kafaita hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Yana fadan wannan da aka jefa shi a wuta kawai, wallahi sai gashi yana tafiya akan wutan ba abin da ya shafe shi. Wutar saboda zafinta idan tsuntsuna wucewa ta sama yana fadowa cikin da saboda tsananin zafi, amma aka jefa mutum da kafar sai fito bai taba ga sai ya kanta ba, amma ya musulun da tun zamanin sa. Sai zamanin sayyidina Abubakar ne shigo cikin garin Madina da Makka, Umar ibn al-Khattab na ganin sai ya ce ba kai ne Abubakar ne sai ya ce ni Abdullahi ibn Saud, sai ya kira sunan da ba bane ba, dan bi sanin alkunyar sa, sai ya ce don Allah kai ne, sai ya murmushi ya ce ni ne. Umar ibn al-Khattab ya kama shi ya fashe da kuka ya rungume shi ya kai shi gaban Abubakar sai ya ce to ga yau Abu Muslim al-Qawlani ya zo bada. Suna jin labarin su irin azabar da aka masa, amma yayi resistance, amma da yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel wutar ba ta koda shi ba, yan fashi ka gani akan hanya ne a gidanka aka zo a tsidar da kai. So ake azabince ka akan harkar karatunka ko kasuwancinka ko sana'arka ko sarautarka ko aikin gwamnatinka ko wani abun da kake yi ko wace harka kake a duniya, in aka shirye zalunci ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakeel, kaga aiki da gamawa Allah zai maka maganin makiyarka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, in kace hasbunallahu ba zai mai kare, bari mu tashi akan hasbunallahu wa ni'mal wakeel gobe da سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. والله تعالى اعلم.